sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zangabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da suka biyo bayan fitina a Jos, jihar Filato. Nije kuma ta kafa kwamitin gano zalunci da ƴan rusasshiyar rundunar SAS suka aikata. Idan muka leka Niger, wata kungiya a birnin Kwanni ta bada tallafi ga matsunta don hana tafiya cirani. Muna dauke da martanin PDP ta Bauchi kan zargin zarmiya da wasu suka yi wa nan jahar hasuka mika korafi ga EFCC muna dauke da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel jiyar hadi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya roki neman zaman lafiya a Najeriya inda hukumomi ke kokarin kawo karshen wawushe kaya bayan kwashe makonni biyu ana zanga-zanga a kasar da tafiyewan jama'a Afirka. Shugaban na Najeriya ya kara da cewa yana goyen bayan gudanar da bincike a jihar Lagos don tabbatar da adalci ga masu zanga-zangar lumana da suka rasa rayukansu daga jami'an tsaro da kuma waɗanda suka yi asarar dukiya a lokacin tashin hankalin a cewar wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar. Ya kuma yi kira ga mutane a duk fadin kasar da su kiyaye zaman lafiya da ƴan uwantaka in ji sanarwar. Afka masu zanga-zangar lumana a Lagos a makon da ya gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12 a cewar kungiyar ta Amnesty ya harzga kasar da ma kasashen duniya. An soki Buhari sosai saboda rashin yin magana bayan tashin hankalin. A jiya Lahadi, lamura sun lafa a Lagos babban birnin tattalin arzikin kasar bayan da gwamnati ta sassauta dokar hana fita da aka sanya ranar 20 ga watan Oktoba don hana karuwar tashin hankali. An cinnawa gine-ginen gwamnati wuta a wurin, an wawushe manyan kantuna tare da lalata ababen hawa yayin rikicin. Amma hukumomi na ta fafutukar kawo karshen guguwar sace-sace a wurare da dama na kasar inda dimbin jama'a suke bijirewa dokar hana fita don wawushe rumbunan ajiyar gwamnati. Kasar Colombia ta zarce miliyan 1 na mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi. Bisa ga bayanan cibiyar da ke sa ido kan cutar coronavirus jami'an Johns Hopkins ta tattara. Kasar 30 Amurka ta samu sabbin kamuwa da cutar 8,769 daga Asabar zuwa Lahadi, wanda ya kawo jumlar miliyan 1,771 kuma adadin waɗanda suka mutu ya zuwa yanzu ya kai 30,000. Colombia ta zama ƙasa ta takwas da ta sami yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus miliyan 1 bayan Amurka da India da Brazil da Russia da Faransa da Argentina da kuma Spain. Faransa da Spain sun wuce matsayin miliyan guda ranar Juma'a. Kasar Amurka ta kafa tarihi a yau da yawan mutanen da suka kamu da cutar 83,757 wanda hakan ya wuce yawan da aka taɓa samu a rana ɗaya wanda aka samu ranar 16 ga watan Yuli da sama da mutane 6,000. Shugaban ma'aikatan mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence, Mark Short, ya kamu da cutar coronavirus kuma ya killace kansa tun ranar Asabar. A cewar mai magana da yawunsa wanda ya ƙara da cewa an gwada Pence da matarsa ba su da cutar kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Shugaban Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin hamayyarsa na Democrat da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da takwarorinsu na takara jiya Lahadi sun ƙara magoya bayansu ƙarfi tare da neman shawo kan sauran masu kada ƙuri'ar da ba su yanke hukunci ba kan wanda za su zaɓa kwanaki 9 gabanin zaɓen ƙasa na ranar 3 ga watan Nuwamba. Trump ya halarci wasu gangami cikin ƙananan jihohin arewa maso gabas na New Hampshire da Maine waɗanda ƙuri'unsu za su iya zama masu muhimmanci a zaɓen. Trump da Biden na ci gaba da neman ƙuri'u 270 don samun rinjaye cikin ƙuri'u 538 masu muhimmanci da ake kira Electoral College, inda ake amfani da sakamako ga wanda ya samu nasarar jiha-jiha ba yawan ƙuri'a jama'ar ƙasar ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. makonni 11 bayan zaben shugaban kasa da aka yi ta takaddama rikicin tsohuwar jamhuriyar ta Soviet ya shiga wani sabon salo tare da wa'adin abokiyar adawarsa Sviliana Tikhishokaya ta saka kin saukan Lukashenko bayan shekaru 26 akan karagan mulki zai gwada ko ɗan adawa suna da dingogon bayan da suke bukata dan dakatar da kamfanoni daga aiki a duk fadin kasar mai mutane miliyan 9.5 Tikhonovskaya wacce ta tsere zuwa Lithuania bayan zaben ranar 9 ga watan Agusta domin kare lafiyarta da iyalanta ta buƙaci ƴan ƙasar Belarus da su fara toshe hanyoyi a yau Litinin su kuma rufe wuraren aiki su daina amfani da shagunan gwamnati da ayyukan su tare da cire duk kuɗaɗen su daga asusun bankin su akalla mutane 100 aka kama biyo bayan mummunar zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙarshen mako a Luanda babban birnin Angola wani babban jami'in gwamnati ya sanar a jiya Lahadi yan sandan kwantar tarzoma sun harba hayaki mai sa hawaye tare da dukan masu zanga-zanga dan tarwatsa zanga-zanga da ta jawo kusan mutum 2000 masu zanga-zangar sun kafa shingaye akan hanyoyi ta yin amfani da duwatsu da itace da kuma kona tayoyin mota an kame da dama daga cikin masu zanga-zangar ciki har da ƴan jaridar da ke daukar rahotanni a wajen dakarun haɗin gwiwa da ke samun goyon bayan Amurka SDF na ci gaba da kai har-har kan ƴan ta'addan da ke alaka da kungiyar ta'addanci ta IS a gabashin Syria a daren jiya dakarun Syria sun kame mambobin wata kungiyar Daesh da ke alhakin kai har-har a Da'ezo bisa ga cewa kafan labarai ta Da'ezo a jiya Lahadi ta hanyar amfani da kamar larabci ga ISIS mambobin kungiyar ISIS uku aka kame a harin na ranar Asabar kuma sun fito ne daga yankin Shuhel na lardin gabashin a cewar kungiyar ta kafan ya labaran
labaran duniya aka saurara yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni inda za mu fara da wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana kan matakan da gwamnatin jihar Plateau ta dauka bayan zanga-zangar NSAS
Matasan da suka kwashe yinin ranar Asabar suna fasa rumbunan ajiya da ofisoshin gwamnati suna kwashe abinci da muhimman kayayyaki. A jiya Lahadi sun fasa shaguna da gidajen wasu masu fada haji duk da dokar hana fita na sa'o'i 24 da gwamnatin jihar Plateau ta sanya a kananan hukumomin Jasta Arewa da Jasta Kudu. Malam Sani Suleiman yana aikin sasanta sabani da samar da zaman lafiya a Najeriya.
Matasa shugabanni na addini da na al'umma su fahimci cewa idan aka bar wani abu ya ci gaba da faruwa za a lalata al'amuran ƙasa kuma babu wanda zai samu amfanuwa da wannan al'amari. Ko da da wani irin suna ne a dinga zuwa ana fanne gurin ajiye kayan gwamnati ba wai kayan abinci kadai ba ana kuma lalata takardunan record na gwamnati. Wannan ya wuce zancen zanga zangan lumana ya shiga kuma aikata da ci kada mu bari a mai da jami'an tsaron ƙasa su zama ba su da katabu su yana da hatsari gaskiya ne akwai abubuwa da dama da suke buƙatar gyara a yadda ake gudanar da Najeriya to amma hanyar tashin hankali ba shi ne zai kawo wannan gyaran da ake buƙata ba sai dai ƙara ɓarnatarwa
shi ma Mr. Parkin Jacob da ke aikin samar da zaman lafiya da ƙwato haƙƙin waɗanda aka zalunta ya ce lokaci ya yi da hukumomi da jama'a za su fahimci juna
gwamnati ta ji kukan matasa a zauna a tattauna da kyau in ba a zauna an mun jawa juna kunne ba abin da ke gaba da mai kuɗi da tallaka mun shiga wani yanayi da za a samu damuwa
kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang cewa yayi
yanzu ana taruwa domin a duba yadda za a gullume matsalar matasan nan dole a nemi shugabannin su gwamnati tana iya kokari don iya sami waɗanda suke ba su umarni dole a yi magana da su
a halin da ake ciki kuma rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce ta cafke mutane fiye da 100 da take zargi da satar kayayyaki a hukumar inganta harkokin noma kwamandan rundunar tsaro ta STF Manja General Chukwu Emeka Okonkwo ya ce sun samu waɗanda suka kaman ne da injinan famfon ruwa buhunhunan takin zamani da magungunan feshi na kashe kwari da kuma buhunhunan ajiyar hatsi Manja General Okonkwo ya ce za su ci gaba da samame kan ɓata gari har sai sun tsaftace jihar Plateau daga masu tada zaune tsaye Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
a jihar Niger kuma kwamitin da gwamnati ta kafa na binciko irin laifukan da ƴan rusasshen rundunar SAS suka yi da bin kadin mutanen da aka zalunta Mustafa Nasir Batsari na dauke da rahoton
a lokacin da yake kaddamar da wannan kwamiti gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce sun yi ne domin bin umurnin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari
saboda an yi ta zanga-zanga a Lagos inda mutanen Lagos da yawa suka fito suna ta zanga-zanga cewa mutanen SARS na kashe mutane na kaza-kaza. To gaskiya wannan yanayi ba ko ina bane a Najeriya. To amma saboda ana son zaman lafiya a Najeriya, kungiyoyin gwamnoni da gwamnatin tarayya mun yarda cewa to kowane jiha su zo su kafa wannan bincike, in akwai wanda yake ganin an zalunce shi ya zo bisa wajen wannan kwamiti ya kawo kara, ya nemi dan sanin da suka yi abinda suka yi a hukunta su. Ban kira tsammanin muna da wani matsala ba, in ma dai an SARS ne ma mu da muke da matsalan ɗan ta'adda da barayi da kinabasa daji, in ma ya kama a tattaro su duka daga Lagos a kawo mana, mu suna ina jama'a na su so za su taimaka mana kwarai da gaske.
Shugaban kwamitin mai shari'a Ishaku Usman ya ce za su fara gayyatar jama'a domin jin korafe-korafe akan wannan al'amari.
Nan da sati ɗaya wanda ya taba cin zalunci din shi ko mene ne, cikin mutum ɗinmu muna da 'yan sanda, muna da lawyoyi, muna da 'yan human rights, muna da kowa da kowa.
Shi ma dai tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Niger Barista Adamu Usman, wanda yana ɗaya daga cikin 'yan wannan kwamiti, ya ce za su yi ƙoƙarin shawo kan jama'a domin su zo su ba da bayanan korafe-korafensu.
Tun lokacin da na gama gwamnati na koma ga yin aiki na nan lawyer, to wasu abubuwa za a ga cewa ɗan sanda in akwai ɗan magana ne ko na batun bashi ne da juna sa mai da shi na laifi. To za mu ba jama'a dama su nuna musu cewa in sun zo fili duk yanda suka samu matsala, in Allah ya da za a ji koke-kokensu.
Gwamnatin jihar Niger dai ta baiwa kwamitin wa'adin wata guda da ya kammala aikinsa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Nijar wata kungiya ta tallafa wa matsanta da kayan aiki don dakatar da yiwuwar fitar jama'a zuwa cirani. Tallafin ya auku ne a birnin Kwanni, kuma yana cikin muradin 'yan Nijar na ciyar da ɗan ƙasar. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Ana zaman kashe wando da ma ana matasa ɓallewa bayan aikin gonaki na damana zuwa cin rani ƙasashen waje, kuma ratsa sahara da teku don neman Allah kawa zuwa kasashen Turai. Shi yasa wata kungiya mai zaman kanta da ake ce ma Projet Priya tallafa ma masumta kishi na gundumar birnin Kwanni da kayan aiki daban-daban domin su sanya wa jikinsu toka zuwa kamun kishi da zaran aka bude tafukka. Lieutenant Colonel Iliyasu Musa shine shugaban ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin Kwanni.
Projet da ake ce ma Priya shine kasa ga wannan fasaha ta shugaban kasa ta 'yan Niger su ci da 'yan Niger. Kage dai gashi nan jirgi ma na ruwa jirgi 30 an ka kawo hilahilai waɗannan na tahiya da shi riguna waɗannan na shiga ruwa da ake ce ma gilet de sauvetage su ma da 60 an ka kawo buret da 80 an ka kawo rato da 80 na hidda cawa da cikin ruwa an ka kawo takaluma waɗannan da 80 na shiga ruwa kai kaya tubarakallah ga sunan tunna hidda ma tabki cawa da na kamun ki hadda ma na sarrafa kihin kayan soya su duk suna nan
kayan ne ne kuke shira gare
su unhani sosai yadda ya dace su sa su ga hanya wadda ta dace su aiki da su su unhani da su.
Masumta kamun kifin sun nuna gamsuwarsu.
Mama Ibro da sadar na makamaki dukkan al'umma ta gama firiya ta taimako mu da kaya dukkan masumta na jihar Kwanni. Mun ci shekaru ba mu taɓa jin daɗin al'amari ba irin shekarar bana. Mu masumta mun yi aiki da komi muna yi tun zamanin Muhammadu Ango mu samu kaɓa ta kyauta da firiya ta yi muna bisa ga wanga kokari.
Wannan kaya da aka ba ku da taimako za ku kawo muku a cikin naku ayyuka.
Da wanda ya iya da wanda bai iya ba kowa zaje jin daɗi shi hau shi kuwa. Ibro Garba na Rafi, President na Rafi. Alhamdulillah mun ji daɗi kwarai. An taimaka mana da dalli za mu yi musu tadani irin wanda muka tadana na mu kaya haka za mu tadane su.
Wannan tallafin da masumta kifin na gundumar birnin Kwanni suka samu zai karfafa wa hukumomin kasar a tsarin su na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaishe ka Haruna. Jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Bauchi ta ce waɗanda suka kai wata ƙara hukumar EFCC a Abuja cewa ana zarmiya a jihar Bauchin neman suna ne kawai da adawar siyasa. Wannan ya biyo bayan wata tawagar 'yan jihar Bauchi da suka miƙa takardu shedkwatan EFCC suna buƙatar ta sanya ido kan gwamna Bala Muhammad da zargin zumbala kuɗin kwangila da kuma yadda albashin jihar ya ƙaru daga kimanin naira biliyan 5 zuwa biliyan 7. Shugaban PDP na Bauchin Hamza Akuyam ya ce batun albashin bashi ya shafi wasu ma'aikata ne na boji da gwamna Bala Muhammad ke bankaduwa
har an fara kawo mutane mutanen boci sun zani su waɗannan da suka kakara yan boci ne sun san me ya faru in Allah da bai ta da suka gama wannan abubuwan da suke za a bude ainihin nawa ne kudin albashin za a boci shi gwamna da yazo bai abu abun da ya tarar abun da ya gada daga wajen gwamnati da wuce shi ci gaba amma ya fara cewa dole a kwace waɗannan abubuwan na ma'aikatan boji kuma ya sha faɗa a ko'ina an yi fora an yi magana da kowa ji so me mutum ko zai zo na yana wani maganar yana talla don a san shi a ce shi yana bin kadin wani abun nan ko kawai abubuwa ne na 'yan siyasa duk abin da ka tashi ka yi ba za ka je wajen jama'ar ka yi bai ka taho wani gari ka yi.
A nasu bangaren masu korafin ta bakin kakakin su Salihu Umaru Alkaleri sun buƙaci EFCC ta zuba ido kan gwamna Bala Muhammad da yadda yake sarrafa dukiyar jihar.
Ta sa katangan karfe tsakanin dukiyar mutanen Bauchi wanda gwamnati ake basu daga federal government da kuma inda ake samo kuɗi na halal na jihar Bauchi a sa katangar karfe tsakanin wannan kudaden da kuma gwamna Bala Abdulkadir Muhammad yadda yake kashe kuɗin ba bisa ka'ida ba. Muna da hujjoji da yawa wanda kuma mun gabatar da su ga hukumar EFCC ta kasa domin ta duba ta gani ta san ai menene ka'ida kuma menene ba ka'ida ba. Shi kansa Bala Kawaram gwamnan jihar Bauchi ai yana sane da cewa idan ya kashe kudi ba bisa ka'ida ba shi ma ya sani ai laifi kaman tudu ne kowa yana gani so shi ma ya san cewa ba akan ka'ida yake kashewa ba. Shi da kansa ya ce tunda ya hau mulki ya samu ana biyan albashin gaba ɗaya na jihar Bauchi ana biyan biliyan 5 ne da yan kai ya ce kuma bai dauki ma'aikaci ko guda ɗaya ba yanzu to amma yanzu albashin jihar Bauchi kawai ya kai biliyan 7 da wani abu me ya faru ba pension ake biya ba ba galibi abubuwa ba sa tafiya daidai albashin ma akwai wanda suka yi wata 5 ba a biya su ba sai a dinga fakewa da wani abu wai shi verification yau a cire sunayen wayannan GB a cire su wancan watan a cire sunayen wayannan wahala dai gashi nan kana kana domin haka muke son a duba ai ma mutanen Bauchi adalci wayanda yake aiki tare da su su ba su da immunity idan an tabbatar da abin da muke hada ga hujjoji bayyanannu to lalle a hukunta su saboda ya zama darasi ga na gaba mun san EFCC da yin adalci za ta yi mana adalci ta sa katangan karfe tsakanin kudaden mutanen Bauchi da kuma shi gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ma'aikatan da ake cinye musu kudi ba a ba su albashi ai akwai jam dipin wanda ma jam'iyyar da take mulki a wurin ne ba maganar siyasa bane magana ne na arzikin mutanen Bauchi wanda ake kashewa ba bisa ka'ida ba.
Anan Hamza Akuyen ya ce ya tabbatar EFCC sai ta yi bincike kafin daukar kowane irin mataki.
Ko wanda ya ce wai matsayin ta fada ruwa ma'aikaci ya tayar makura wannan maganganun da suke yi yanzu ne suka samu damar yi saboda an ga ana aikin suna da gaskiya su faɗa maganar da muke shi ne mu muna ganin siyasa suke zo su kawo irin su nan jihar Bauchi ne su zo jihar Bauchi moro ne ta mana ko kuma EFCC da har ba wata zai ta abu ta shiga abu da kawo ne ita ma ta yi bincike irin nata ai kafin ta fara wata maganganu so Allah kai mu tunda sun kai mu jira mu ga mun da su.
Jihar Bauchi dai na daga cikin jihohin Arewa maso gabar da kan samu sauyin gwamnati ta hanyar yanda 'yan jihar kan iya juya baya ga wanda suka zaba idan yayi abin da ya bata musu rai. To kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro ga Binta S. Yaro da shiri na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya sunana Binta Esero jagorar shirin a cikin shirinmu na wannan mako wanda zai zama na kashi na karshe a hirar da wakilin muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Nigeria ta gudanar tare da kungiyoyin Young Ambassadors da na Northern Nigerian Women Initiative za ku ji shawarwarin da suka bayar domin ci gaba da taimakawa wajen yaki da wannan mummunar dabi'a ta miyagun kwayoyi. Bari mu koma ga Madina.
Barin zo gare ki Hajiya Zainab ke kuma bayaninki na karshe domin lokaci ya kawo jiki.
Wannan batun harkan kwaya da ganye ba aikin gwamnati bane kade. Kowa dole ya tashi tsaye ya ga da cewa mun yi abin da ya kamata. Idan dan wani na sha ya zama danka ne ke sha. Saboda a da yanda muka sani a nan Najeriya tarbiyyar da yaro ba aikin iyayen da suka haife shi bane kade. Tarbiyyar da yaro aikin kowa ne. Kuma karka ce wai idan ka tura yaron ka makaranta tarbiyya malami ne zai taimaka. A'a, ko me kake nema a duniyan nan dan nan da ka haifa amana ne aka baka. Ka lura da danka, ka lura da dan wani. Idan muka yi haka nan sai ka ga da cewa aikin da gwamnati take mu ma za mu so mu taimaka ma gwamnati. kuma mu taimaka ma kanmu saboda idan ƴaƴanmu suka yi kyau Najeriya ne ta yi kyau idan ƴaƴanmu suka lalace Najeriya ne kuma abinda wanda za a yi madariya a ce ka tashi ka wayi gari a ce matasan ƙasar gaba daya suna cikin kwaya to ai tashin hankali ne kuma matasan ma a ce kananan yara already wanda suka
shekara 10
daga shekara 10 masifa kenan ba karami ba sai sa nace muna
shekaru 10 na suna yan primary ko
yan primary to sai sa nace ba coronavirus ba muna cikin drug pandemic tunda gabaki daya ba Nigeria kadai bane duniya gabaki daya amma an ce charity begins at home ko me zaka fara daga gidanka zaka fara burin mu shine mu ga da cewa yara matasa su da kansu zasu zo suna wannan yaki saboda a daina amfani da su as yan ta'adda a daina samun yawan fyadi ma mata a daina samun yara yan mata suna samun cikin da basu shirya ma ba a daina samun yara yan mata su gudu daga gida su je su zama karuwai abubuwa da yawa sata cultism idan muka iya wannan
ne a garkuwa da su
da samu kudi duk wannan saboda kwaya shike jan yake sa wa'annan illolin kungiyar mu yanda rejoice ta fada shine ba wai muna da kudin bane amma idan kana da niyyar taimakawa wanda kaga yana abun arziki sai ka taimaka mishi idan muka samu wannan taimakon mun san da cewa wannan yaron matashi da ya fara wannan abun idan aka taimaka mishi wani koda shawara ka bada taimako ne saboda su yaran nan suna ganin da cewa idan ba a taimaka mana ba idan iyayenmu ba za su jimu ba saboda matsalar muke sama ba ma son mu zauna mu saurari iyayenmu kakka ga da cewa yaro ya karami
dan ka haife shi
dan ka haife shi saboda idan kika lura ai idan kika je kasashen ture yaro tun daga shekara 5 yake zama milonia to amma mu nan idan yaro ya dauko yana da
ba ma gina basiran iyayenmu
basira yaro in yazo da basira ba ma gina basiran iyayenmu sai mu ga da Allah ne ai yaron ne zai me ya sani yau kai ni fa tun kafin a haife uban ka ma nake shan kwayen nan me zaka ga ya mu to su kuma suna son su ga da cewa idan suka zo mu ma iyaye mun ba su goyen bayan mu nuna musu cewa wannan abin da kuke yi school ai za mu iya mu taimaka yana da kyau bari a taimaka muku duk yaran da muke sama as ambassadors muna tabbatar da cewa akwai babba da zai samu
zai sa ido to me ya addressin kuku
mu addressin mu na nan Abuja wanda yake muna da mutane a Kaduna Niger Kebbi Sokoto amma a nan Abuja muna Garki Mall Garki 2 suit M is 107
ba ku da yanar gizo addressin
yanar gizon mu shine www.yadai is yaadai.org www.yade.org email demo is info.yade@gmail.com mun gode Hajiya Madina da wannan
taimako kuna godiya mu ma wallahi da kuka yadda kuka zo mana zauren watsa shirye-shiryen mu dake nan babban birnin tarayya Abuja na muryar Amurka domin taimaka wajen wayar da kawunan al'umma da fadakar da su akan wannan muguwar dabi'a ta shaye-shayen kwayoyi masu samaye masu bata yara masu bata iyayensu mu ma muna godiya kwarai da gaske da fatan nan gaba mun gayyace ku za ku sake zuwa mana wannan shiri
insha Allah za mu dawo
to jama'a da haka muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakiliyar murya Amurka Madina Dauda da ta gabatar daga Abuja a Najeriya ni Binta Esero da na hada shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu sake kawo muku wani sabon shiri
Babangida Jibrin shigo ka kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Jaridun ne ta jaridar The Nation ta bayyana cewa yanzu aka kashe shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci ministocinsa da su koma jihohinsu na asali da nufin ba da baki da wajen kawo ƙarshen rigimar da ya kunno kai sakamakon zanga-zangar neman kawo ƙarshen hukumar 'yan sanda ta SARS. Jaridar The Nation ta ruwaito ministan albarkatun ruwan Najeriya injiniya Suleiman Adamu da shaida gwamna Muhammadu Badaru na jihar Jigawa a birnin Dutse cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarce su da su koma jihohinsu na asali domin banbaki da kuma ganawa da shugabannin addini da na siyasa da na al'umma wajen kawo ƙarshen tashin-tashinan da ke ci gaba da kunno kai a jihohin kasar daban-daban. Jaridar Daily Trust na cewa yanzu haka dai mazauna karamar hukumar jihar ta Arewa da karamar hukumar jihar ta Kudu sun yi watsi da dokar hana yawo na sauya 24 da gwamnatin jihar ta saka inda suka sake mamaye wani rubun aji abinci na gwamnati inda kuma suka ci gaba da wawashe kayayyakin abinci da suka hada da shinkafa, taliya da kuma sauran kayan masarufi
da aka shirya domin rabawa a lokacin da ake fama da cutar coronavirus. Ita ma jaridar Baga ta ruwaito gwamnatin jihar Kaduna ta sanya dokar hana yawo na sauya 24 sakamakon dramikiya da wasu al'ummar jihar suka yi wa wasu gurare da aka ajiye abinci. Commissioner cikin gida da kuma tsaro na jihar Samuel Arua ya ce gwamnati ta umarci jami'an tsaro da saka ido na ganin an bi doka da oda. Jaridar The Nation kuwa ta ruwaito wani dan majalisar dokokin jihar Lagos ne da cewa wasu zauna gari banza sun yi dramikiya a gidansa da ke Ikorodu inda kuma suka wawashe kayayyakin da ke cikin gida, sai kuwa da takardunsa na shaidar kammala karatu da passport dinsa da na iyalansa da sauran kayayyakin abinci. Su dai masu kwashe irin waɗannan kayayyaki sun bayyana cewa abinci ne da aka tarar wa talakawa aka boye a wasu gurare da gidaje na manyan mutane. Har ila yau muna jaridar da dace inda ta ruwaito kungiyar kare haƙƙin musulmai ta Najeriya Mori bayan Allah wadare da har-haren da aka kai gidajen jaridu da talabijin a birnin Lagos da suka hada da gidan jaridar The Nation da kuma TBC da Lagos Television da kuma cibiyar kungiyar 'yan jaridu a lokacin zanga-zangar da aka yi makawo karshen radarsas. Har ila yau jaridar The Punch ta ruwaito kungiyar nan da ke fafutar kan haƙƙin bil'adama da kuma tattalin arziki SARAF da cewa yanzu haka ta shirya domin gabatar da ƙara a hukumar hana cin hanci da rashawa ta ƙasa ICPC inda za ta kai ƙarar wasu jihohin Najeriya bisa zargin da ake musu da ajiye kayayyakin da ya kamata a ce an raba wa al'umma a lokacin da aka yi fama da cutar coronavirus. Mataimakin director kungiyar ta SARAF Kolawale Oluwadere shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya raba wa manema labarai. Farangin jibrin murai Amurka daga Najeriya.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shekaru 7,300 da suka wuce, an samu karuwar yankewar kwayar halitta a cikin jini a tsakanin mutane da ke zaune a yankin Bahar Rum a Afirka, bangare da cutar malaria ta fi yawa. Mutane da suke da matsalar yankewar kwayar halitta a cikin jini sun fi warkewa daga malaria, wani nau'i na rayuwar al'umma. Amma mutane da aka haifa da waɗannan ƙwayoyin halitta, ɗaya daga ɓangaren uwa ɗaya kuma daga ɓangaren uba, ka iya kamuwa da ciwon sikila. Ƙwayar jinin halittarka yana da fasalin sikil ne ko CHA a magudanar jini, kamar yadda Brett Giroy, likitan yara kuma admiral a rundunar sojin Amurka ɓangaren asibitin kula da yara wanda yanzu yake mataimakin sakatare a hukumar lafiya a Amurka sashen kula da lafiyar al'umma ya bayyana. Zai iya kasancewa wasu dalilai ne za su zunguro ko kuma ba shiri, kuma haka na iya haddasa matsaloli sosai.
Some of the things you see in early childhood are severe pain crises where children are in extreme pain in their bones or in their
abdomen. Wasu abubuwa da kuke gani a farkon yaranta shine ciwo mai tsanani, inda yara ke fuskantar raɗaɗi mai tsanani a cikin ƙashinsu da jikinsu da sauran jikinsu. Za ka iya samun mutuwar ɓarin jiki da shi. Yana iya kawo lalacewar wasu gaɓoɓin jiki da garkuwar jiki. Kuma wannan kashe garkuwar jikin yakan faru ne tun da wuri. Saboda haka, yaran da ke da wannan matsalar kan mutu daga ƙwayoyin cutar idan ba su samu kulawa sosai ba cikin sauri. Kaso 75% na cututtuka na faruwa ne a Afirka yamma da Sahara, inda a kowace shekara ake haifar yara kusan 300,000 da cututtuka. Kaso 80% daga cikinsu suna mutuwa kafin su kai shekaru 5. Duk da haka, ba a fidda zuciya ba. Ana buƙatar ɗaukan mataki ne ƙalilan a cewar admiral.
If we can screen, newborn screen, to identify which child is born with sickle cell disease.
Idan za mu binciki jariri sabon haihuwa domin gano wanda ɗa ne aka haifa da cutar sikila, kuma mu ba shi kulawa na farko. Da zarar an yi haka, za mu ceci yara miliyan 9 nan da shekara ta 2050 a duk faɗin duniya. Wannan shine mataki na farko. Na biyu, yara na buƙatar kula da lafiya mataki na farko, wanda ya haɗa da allurar rigakafi da maganin kashe ƙwayoyin cuta penicillin don kare kamuwa da cututtuka. Na uku, domin rage kaifin cutar a cikin shekarun, suna buƙatar a warkar da su da hydroxyurea, wani magani mara tsada amma kuma mai inganci. Daga ƙarshe, dole a ba su kulawa don ciwon da suke ciki. Wannan ba zai warke ba don kanshi, inji Admiral Guerrero. Idan muka kawar da kanmu, ba abin da zai canza. Amma idan muka mai da hankali akan abin da ya kamata a yi, abin da mutane suka buƙaci su yi, to za mu iya kawo sauyi a duniya baki ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Sharhin muryar Amurka kenan dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na jagoranci shirin ke cewa mu zauna lafiya. Bisalam.